Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 22 ga watan Afrilun shekarar 2019 akan mitoci 19-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lardiniya. A birnin kuma su kuma za su rare mu ne ta Alfa Radio, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da dare. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji fashin baki da tsohon kwamandan rundunar sojojin saman Najeriya, Air Commander Baba Gamawa, ya mana akan farmaki da sojojin saman Najeriya suka kai a Zamfara, lamarin da ya haddasa korafe-korafe tsakanin sarakunan gargajiyan yankin da gwamnati, inda su sarakunan suke zargin wato sojojin sun kace fararen hula da ba su san hawa ba, sun sauka ba. To akan wannan batun tsaro ne kuma za mu nemi ku kira ku ba mu ra'ayinku ko shin ana samun nasara kan yadda hukumomi suke tinkarin batun tsaro a Najeriya. Lambar mu ita ce 202-205-6555. Bayan haka Ali Mustapha Sokoto zai shigo mana da labaran wasanni, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. An kafa dokar ta ɓaci a ƙasar Sri Lanka bayan da ƙasar ta nuna yatsa ga wata ƙungiyar 'yan ta'adda ba a santa sosai ba, kan cewa ita ce da alhakin har-haren da suka kashe mutane 290 da raunar ta wasu ɗaruruwa a bikin Ista da aka gudanar jiya Lahadi. Gwamnati ta ce za ta gudanar da bincike ko ƙungiyar tana da alaƙa da sauran ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasashen waje, duk wanda cewa Firaminista Ranil Wickremesinghe ya tabbatar da cewa ƙasar ta samu gargaɗi kafin a kai har-haren daga wata hukumar leƙen asiri ta waje. Jama'ai sun ce sun yi imanin 'yan ƙunar baƙin wake 7 da suka kai harin 'yan ƙungiyar NTJ ne, harin da aka kai kan otal-otal da kuma wasu fitattun majami'u 3, lamarin da ya tayar da hankalin ƙasar. Babu wani abu da aka sani sosai akan ƙungiyar ta NTJ, wanda aka gano ta shekarar ta gabata lokacin da ta lalata wasu gumakan Buddhist. Yau Litinin Amurka ta ce za ta kawo ƙarshen ɗaga ƙafar takunkumin da take yi wa wasu ƙasashe 5 da ke sayan mai daga Iran. Tana mai fatan ƙarin matsin lamba kan Tehran zai sa ta rage yawan tashin hankalin take haddasawa a gabas da tsakiya, ta hanyar daƙile babbar hanyar samun kuɗin shigarta. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ta sanar da cewa shugaba Donald Trump ya yanke hukuncin kawo ƙarshen ɗaga ƙafar ranar 2 ga watan Mayu ga ƙasashe 3 da suka hada da Japan da Koriya ta Kudu da Turkiya, har ma da China da India. Wasu ƙasashe 3 da suka hada da Italiya da Girka da kuma Taiwan sun riga sun amsa buƙatar Amurka na kawo ƙarshen sayen man da suke na Iran. Amurka ta ce Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun amince za su ɗauki matakan tabbatar da ganin sun samar da man da ake buƙata a duniya, yayin da man ƙasar Iran zai bar kasuwa ta hanyar ƙara haƙo man da suke. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Volodymyr Zelensky, mai shekaru 41, da ke zama jarumin wani wasan kwaikwayo na talabijin, ya lashe zaɓen shugaban ƙasar Ukraine da gagarumar nasara, inda sakamakon zaɓen ya nuna ya samu kusan kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaɓen raba gardama, inda ya samu ƙuri'u kusan ninki 3 akan abokin takararsa shugaba mai ci Petro Poroshenko. Da yammacin jiya Lahadi, Zelensky ya faɗa wa taron magoya bayansa cewa mun yi wannan aiki tare, godiya ga kowa da kowa, yanzu dai babu wani jawabi, amma yana son dai ya ce ya gode musu. Da yake amincewa da faɗuwar zaben da yammacin jiya Lahadi, Poroshenko ya taya Zelensky murna, ya kuma ƙara da cewa zai bar kargar mulki, amma yana son ya sanar da cewa ba zai bar siyasa ba. Daga bisani kuma Poroshenko ya rubuta ta shafin Twitter cewa yayyu abinda kuke gani kawai shine yadda ake murna da zaben a Kremlin. Suna tunanin cewa da yake yanzu ana da sabon shugaban ƙasa wanda ba shi da ƙwarewa, Ukraine za ta iya fadawa tarkon ƙasar Rasha. Daga ƙarshe, gwamnatin ruwan ƙwarya ta sojojin Sudan na son masu zanga-zanga su kwashe kayansu da shingayen da suka kafa a yankin hedikwatar sojoji da ke Khartoum. A wata sanarwa da aka fitar yau Litinin, majalisar sojojin ta yi kira da a buɗe hanyoyin cikin gaggawa tare da ɗauke duk shingayen da aka kafa a yankin, wannan gargadi na majalisar da yana zuwa ne kwana guda bayan tattaunawar da ake tsakanin sojoji da masu zanga-zanga ta kusurkuce saboda sojojin sun ki amincewa da su mika mulki ga farar hula. Masu zanga-zangar da yana neman a sauye gwamnati tun watan Disamba da ya gabata. Sojoji sun hambarar da gwamnatin shugaban kasa Umar Al-Bashir ranar 11 ga watan Afrilun nan, amma tun wannan lokacin sojoji basu yi wani yunkuri na mika mulki ga farar hula ba kamar yadda masu zanga-zangar suka bukata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla, biyo bayan cece kuce da ya barke tsakanin sarakunan gargajiyar jihar Zamfara da gwamnati, inda su sarakunan suke zargin sojojin saban Najeriya da kashe fararen hula da basu hawa ba basu sauka ba, a wani farmaki ta sama da sojojin saban Najeriya suka kai akan yan bata gari a karban hukumar Zurmi. Tsohon kwamandan rundunar sojojin saban Najeriya Air Commander Baba Gamawa ya mana fashin baki akan wannan farmaki da sojojin saman Najeriya suka kai a Zamfara.
Kowa ya san irin abubuwan da suke faruwa a Zamfara, irin rayukan mutane da dukiyoyinsu da ake salatanwa. Sannan kuma abin da dakarun sojojin sama suka yi, abin da ya zama to shi ne daidai. Kuma in dai har za a yi wa gwamnati da su wannan sojoji adalci, ya jima ana ta gudunmawa a kan waɗannan 'yan ta'adda, wanda yake kuma akwai zarge-zarge daga wurin suna kansu shugabanni da sarakuna na wannan yanki. Saboda haka a yanzu mutum ya fito ya ce sojojin sama don sun kai farmaki sun kashe waɗannan mutane, a ce wai an kashe fararen hula da sauransu, ina ga ba yi wa sojojin nan adalci ba, ba yau kuma wannan gwamnati adalci ba.
To ranka dai kana ganin ba wani
a wannan wuri abubuwa su gaba ya kuda.
To ba wata hanyar da za a yi amfani da ita a kai a samu su ainihin mutanen nan ta yadda za a kiyaye, ko kuma akwai wata wani umarni ne da za a baiwa jama'a su tashi daga wurin, wani dai abin da za a iya kauce wa taba fararen hula ko kuma waɗanda ba su san hawa ba su san sauka ba?
Eh, gaskiya ne akwai yadda za a yi. Ai kuma an ka duba su kafin waɗannan dakaru sojojin sama su kai wannan farmaki a wannan wuri, ai akwai bayanai da ba a sai na suru a wannan wuraren da sauransu. Kuma na tabbatar maka da cewa ni na tabbatar na san a yadda shugabancin wannan sojojin sama yake, da irin kwararrun masu tuka wannan jirage da kuma wanda suke ba da wannan ba a sai na suru da sauransu. Ina tabbatar maka abubuwan da suke yana bisa doka da oda. Ci dai mutane su ne wani lokaci in ka duba mutane sai da kaji a masu tashi su bar wannan wuri, akan samu mutane da abatin irin wannan su tashi ko kuma su kawo wata hujja wadda yake kuma ba ita ba ne, wadda yake kuma kowa san irin abin da ke faruwa a wannan wuri. Sai da aka dole jama'a su hakara su yi tunani, su yi amfani da zuciyarsu, su yi amfani da tunaninsu da sauransu, ba fito ana kace mace a cikin wannan abu. Matuƙar muka ci gaba da wannan abu, ina tabbatar maka kashe rayukan mutane da cikinsu da zai hannu ba a wayannan wurare. Sai dole ne a go ba da goyon ba a jami'an tsaro, mun san ba daidai ba ne a ji aifar nake a kashe fararen hula da sauransu, amma ina tabbatar maka da cewa akwai ba a sai na bayanai wanda yake na fitanci cewa kafin a kai wannan hali a wannan wuri. Sai da aka dole a duba wayannan abubuwa, ba wai shi wa'annan sarakuna su zai yi yanzu a kan gwamnati da kuma dakarun sojojin sama ba.
To yanzu da ake samun wato zargin juna ta ɓangaren gwamnati da ainihin su sarakunan gargajiya ɗin, kana ganin wannan takaddaman zai iya taimaka ma wannan yaƙi da aka faro?
Eh, a kware ta ai shi wani abu dole ne a dawo a zauna a fahimci juna. Su sarakuna su kawo koke-kokensu a su wato hukumomin sojojin sama, a zauna a saitin sulhu, a zauna a yi magani, a tattauna a duyayin da za su kai waɗannan farmaki. Ina tabbatar maka ana sanar da waɗannan sarakuna, kuma akwai ba a sai da bayanai na sirri wanda yake ana sanar da su a kan waɗannan abubuwa da sauransu. Yadda waɗannan abubuwa to dole ne fa a zauna a fahimci juna, kuma wannan yaƙi dole ne sai an take an tsaya. Idan ba haka ba, ina tabbatar maka waɗannan abubuwa za a ci gaba da sauratar da rayukan mutane da dukiyoyin su. Ko da haka dole ne gwamnati ta take tsaya in akwai wani hanya da su waɗannan mutane za a musu bayani da sauransu, wanda yake kuma na san shugabancin da ake da shi a yanzu na dakarun sojojin sama. Ina tabbatar maka a Air Marshal Sadiq ba za a je a yi wani abu ba bisa ƙa'ida bisa doka da oda ba. Sai dole ne a zauna a fahimci juna domin a tafi tare a tsira tare.
Komanda wato tsohon komandan rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Baba Gamawa. To waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 41 a nan Washington na rana kenan. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko shin ana samun nasara akan yadda hukumomi ke tunkaran batun tsaro a Najeriya. Kafin nan sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa. To jama'a, da fatan za mana afuwa, na'ura ce take dan babu matsaloli, amma da zaran mun hada abubuwa za mu sake muku wakar ko kuma mu je kai tsaye mu dauki kiran ku akan wannan maudu'i wanda muka riga muka bayyana shine wato muna so mu ji ra'ayoyin ku ne akan ko shin wato ana samun nasarori a yaƙi da hukumomi a Najeriya suke yi da 'yan ta'adda da 'yan batagari masu satan shanu, masu satan mutane, masu garkuwa da mutane, 'yan ta'addan Boko Haram da sauransu. Shin akwai nasarori da ake samu a wannan yaƙi da ake yi? Don haka ina jin da alamar dai mun je kai tsaye ne mu fara daukan wayoyinku, don haka sai a ci gaba da zaman saurare mu insha Allah. Da zaran an gyara ID ko kuma an daidaita sautukanmu insha Allah za mu dauke ku a kan wato wannan maudu'in da muka baku. Kuma kada ku manta akan wannan maudu'in ne kuma muka samu wato tsohon komandan sojojin saman Najeriya, wato Air Commander Baba Gamawa kenan mana fashin baki akan wannan batu. Dake nake kwatanci ashe, ke nake ta kishi ashe, bazan iya inya dake ba, bazan iya umance dake ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar tani na ce. Wai me kuke nufi, ban so ni kasa ta tauma ce.
Kasar mu zamiyo duba. yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla yanzu mun samu kiran farko daga jihar Kwara. Wani ne da Kwara?
Rahmatullahi ne magana Dalla Garba na Sokoton Najeriya mai bulawu daga nan Kwara. To gaskiya dangane da irin musamman ma yaki da ake yi da ƴan ta'addar sauransu, idan muka duba gaskiya ana samun ci gaba kwarai da gaske. Sai dai muna ƙara kira ga sukaninsu da shugabanni da kuma jami'an tsaro su ƙara jajircewa na ganin cewa an kawo ƙarshen irin wannan matsala ta wannan ta'addanci da kuma garkuwa da jama'a da ake yi a kawo ƙarshenta. Kuma muna kira ga jama'a da su bada haɗin kai da sarakuna da kowa da kowa na ganin cewa an kakkaɓe wannan masu wannan kai hare-haren nan da kuma masu garkuwa da jama'a.
To mun gode Malam Bello Garba. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Sunana Ramadi Karamar hukumar Kaduna jihar Kaduna.
To bismillah.
Ana samun cigaba kwarai da gaske kuma muna da fatar za a ci gaba da samun cigaban fiye da yadda ma muke tunani game da wannan abubuwa da ake faruwa. Sai dai abin da ke faruwa tsakani da Allah zamfara baya mana daɗi. A jami'in tsaro ta iya kwarewar shi in zai shiga al'umma ya tabbatar da irin wannan abin ya faru sai ya samu haɗin kan al'umma musamman sarakuna da gwamnatin da take wurin. Amma jihar Zamfara bayan da zai a ce gwamnati tana kallon kudu, jami'an tsaro suna kallon arewa, ita kuma bankaren sarakuna suna kallon gabar, kowanne yana tsokanan wani na nuna wani ido. To kaga duk wannan abubuwa ne zai kawo ƙara taɓarɓarewa al'amura. To yana da kyau da Allah su haɗa kansu da zumbar da su magance abu.
To mun gode kwarai da gaske. Bar mu kada jihar Kebbi. Wane ne da Kebbi? Salamu alaikum Malam na Kebbi. To ba mu samu na Kebbi ba, bar mu sake komawa ko kuma mu ci gaba da zama a Kaduna. Wane ne da Kaduna mutum na biyu?
To ba zai kuma kiri sai ma ka kawo mana jihar Kaduna fa ma.
Allah sarki.
Sallan na kiran ku da gare da jasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala duniya na sarinka.
To madalla, to gaskiya ba bai kuma kedi ni dai zan ce gaskiya na wannan safin da zaki akwai sauran ayi. Gaskiya inda muke zatai ta wannan gwamnati za ta wadata mu da tsaro. To muna da mata fata ne amma fa akwai saura gaskiya aiki a gabanta. Kullum muna gaya mata fa kusan gwamnatin abin da ya safa muka bujeta muka kibata kura saboda ba ta ba mu tsaro ba, an kashe mu ba mai na tashi ba kwanciyar hankali, shi sa muka tsorata da wancan jam'iyya. To ita kuma abin da ya kamata ce mana shine ta fara fifita harkar tsaro gaskiya a kasar nan. A ibar jami'an tsaro ga matasa ba zai kuma kiri kowanne ba su kaje ba aiki ba komai. Kuma an ce jami'an tsaro ba a idan su mana kudin da ake kashe masanatocin nan a saki sa a sa taran nan ko goma a kasa tara ba su kaji daya. Taran nan a ibar matasa su je jami'an tsaro a wadata su ko ina mana.
To mun gode kwarai. Yawa mun gode kwarai. Har yau dai muna jihar Kaduna din. Wane ne da Kaduna?
Suna na Buba Umar Yaza.
To Buba Umar
Kaduna.
Yawa.
Amma gudunmuwa a kan cewa gaskiya mun samu ci gaba matuƙa don batun tashin bumabuman yanzu ya zama tarihi. Kuma abin da yake a ciki batun kidnap da muke gani daman ita insurgency tana da wani abu ne wanda ya kamata mu sani. Suna son su kama kasa ne. To amma ita kidnapping unit a tero ne wato a karfin su ya dan ragu yadda ba za su iya su samu a tarin al'umma su masa illa kamar yadda muke gani ba. Saboda haka
to malam bana Buba Umar layinka ya samu matsala. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne daga Yobe?
Assalamu alaikum sanya wasu na murya Amurkan.
Yawa wa alaikum assalam.
Garba injiniya ne na garin Dabci karamar hukumar Bursari.
To Garba bismillah.
Sai dai gaskiya ba san maudu'in da kuke ba dan taimaka ga mu.
To maudu'in mu
Madu'inmu shi ne shin ana samun nasara a yaƙi da ake da ta'addanci?
Na'am. Yaƙi da ta'addanci kawai a tsaya da addu'a. Shugabanni ma su tsaya da addu'a, duk wani jihohi da tsaya da addu'a kawai shi ne magana.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bar mu sake kaɗawa zuwa jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Salamu alaikum, kuna magana da Shehu Fatara daga Kebbi State.
To Malam Shehu, duniya na sarinka.
To magana ga Zamfara. Muna ganin irin ta'addancin da ake shigowa ana yi jihar Zamfara. Magana Allah su in mutum ya Kebbi bai tsaya roƙi Allah daga wani bala'in da ke faruwa daga waɗanda makwabtanmu jihar Zamfara. To aiko kaga akwai matsala.
Gaskiya.
Saboda muna ganin irin problem ɗin da ke shige tuwa cikin garinmu mu yanzu na haka.
Malam Shehu, layinka ya samu matsala, bar mu je Kaduna, sake zuwa Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Salamu alaikum, ya gajiya ya aiki.
Alhamdulillah.
To maudu'i maganan tsaro aiko.
Haka, ina sunan malamin?
Sunana Malam Ibrahim, sarkin bakin Kudoso.
To bismillah, duniya na sarinka malam.
To na wani farko da sai mu ce alhamdulillah mun gode wa Allah mun gaba annabi. To amma babu abin da ya kamata, to gaskiya mu tafi mu ga da Adama. To ni tsarin nan ba gaskiya fa abin da yana ta ruwa baki ne kawai ke sai. Babu wata magana ne kawai sai dai addu'a kawai. Allah ya kace.
Amin summa amin. Bari mu je jihar Sokoto. Wani ne a Sokoto?
Assalamu alaikum, mai magana Kabiru Abubakar Fulan yaki shagari local government Sokoto State Tarayyar Najeriya.
To Malam Kabiru, duniya na sarinka.
To a ra'ayina akan wannan ainihin zaman lafiya da aka ce ko kuma insha Allah aka gani an fara samu a jihar Zamfara da Zamfara wasu waje masu fama da irin waɗannan matsaloli, gaskiya abin godiya ga Allah ne. Kuma ya kamata su ma sarakuna da sauran talakawa su ƙara ba waɗannan jami'an tsaro haɗin kai domin a samu nasarar ainihin zaman samun zaman lafiya a wannan wuraren da ake cikin halin tsakani ke yi, wanda yake gaskiya samun haɗin kai daga talakawa da su ma sarakuna, to gaskiya abin zai iya mai da hannu a gugu baya. Ya kamata a ce wayan haki ko kuma hakimai sun sa ido su san cewa ba ko ya shigo ko ya fita ko mina na dai ya kasance dai an sa ido a ga cewa a za a yi a samu ƙarin zaman lafiya. Na gode, mai magana Kabiru Abubakar Fulani yake shagari local government Sokoto State Tarayyar Najeriya.
To mun gode ƙwarai da gaske Malam Kabiru na shagari, kuma da kiranka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan kira, kuma mun gode ma duk waɗanda suka kira da waɗanda suka yi ƙoƙarin shiga ba su samu ikon shigowa ba. Sai kuma gobe. Kuma yanzu sai a kintsa domin jin labaran wasanni.
Labaran wasanni.
Jama'a masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, muna fatar ku ne lami lafiya. Babban kocin kungiyar kwallon kafa ta 'yan ƙasa ga shekaru 17 na Uganda, Samuel Fabian, ya ce ya tabbata Najeriya ce za ta lashe kofin nan na matasa a gasar da ake yanzu haka a Tanzania na cin kofin kalubalen kalayen Afirka ɗin 'yan ƙasa ga shekaru 17. Shiri Fabian, wanda aka fitar da ƙasarsa bayan da ta yi canjin ras na 1-1 da ita Najeriya ɗin, ya ba da dalilai uku da ya sa ya yi imani Najeriya ce za ta ci wannan kwallo. Ya ce na farko dai Najeriya ce take da masu son ta ci wannan gasa ɗin, wato mutane da yawa suna goyon bayanta na ɗaya kenan. Na biyu ya ce idan ka dubi fasalin kwallonsu sun fi kwarewa fiye da sauran mutane, sannan kuma ya ce sun cika saurin tsiya. To halin yanzu da Najeriya da Guinea suna shirin Allah ya kai mujibilar ba su haɗu a ɗaya daga cikin wasannin kusa da na ƙarshe guda biyu da za a yi na cin wannan kofi ɗin. Wannan ya biyo bayan nasarar da ita ma Guinea ta samu na cin Morocco ɗaya da babu. A ɗaya wasan kusa da ƙarshe na biyu za a kala ne tsakanin Kamaru da Angola bayan an gama wannan wasa na Najeriya da Guinea, shi ma dai ranar Laraba ɗin. Yanzu saboda sun kai wannan matsayi da Najeriya ɗin da Guinea da Angola duk sun samu kaiwa cikin ƙasashen da za su je gasar cin kofin duniya na 'yan ƙasa da shekaru 17 da za a yi a Brazil. Nemanja Matic ya ce shi ne yake ɗora kan salafi na cin mutuncin da Everton ta yi wa Manchester United na cilla mata ƙwallaye har guda 4 da babu a wasan da suka yi jiya. kokarin da Manchester United ta yi na ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe hudu da ke sama na allon maki na Premier League na Ingila ya sha ƙasa ba wannan cin kacar da Everton suka yi musu a jiya din. Martin dan ƙasar Serbia ya ce bai kamata a zargi ƙananan 'yan wasa ba, manyan 'yan wasa ne ba su yi wasa kamar yadda ya kamata ba, kuma ya ce shi yana sa kansa a sahun gabanin masu laifi din. Wannan cin da Everton ta yi wa Manchester United a wasan su na jiya din ya ƙara dagula al'amarin Manchester United, wacce a ranar Talata da ta wuce 'yan kuntuna FC Barcelona suka fitar da su daga gasar zakaru. A halin yanzu kuma shahararren dan kwallon nan na Ingila Raheem Sterling ya ce shine zai dauki dawainiyar biyan kuɗin da za a yi jana'izar wani dan wasan matashi da ake kira wato na Crystal Palace da ake kira Damari Dawkins, wanda ya mutu a sanadin cutar nan ta leukemia yana da shekaru 13 kacal a duniya. Shi Sterling yana ɗaya daga cikin mutane da suka yi ta kokari su samu mishi sassan jikin da yake nema domin ya rayu, wanda ya sa har iyayen shi yaron suka nemi kafa asusu na misalin dala 20,000 na Amurka domin tara kuɗin da za su yi masa jana'iza bayan da ya mutu. Shi ne Sterling ya ce shi zai biya wannan kuɗin baki dayansa. A ƙarshe sai labaran wasan ƙwallon tennis, inda Novak Djokovic yanzu ya ƙara samun tazara sosai da ya ƙara tsakanin shi da Rafael Nadal, bayan da shi Nadal ɗin ya kasa cin nasara a yunƙurin da ya yi na cin kofin Monte Carlo Masters a karo da 12. Shi dai Nadal, wanda shi ne na biyu, wato darajar shi ta ƙara raguwa ne bayan da shaka shi a hannun Fabio Fognini, wanda ƙarshenta shi ne ya zo ya lashe ma kofin. Jama'a, ban da ya sauka labaran wasanninmu ne yau, sai Allah ya kama rana a yau. Daga Washington, mun bar ku lafiya.
Tuma dalla, yanzu kuma lokaci da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
To, a takaice, an kafa dokar ta ɓata ƙasar Sri Lanka bayan da ƙasar ta nuna yatsa ga wata ƙungiyar 'yan ta'adda ba a santa sosai ba, kan cewa ita ce da ke alhakin har-haren da suka kashe mutane 290 da raunata wasu ɗaruruwa a bikin Easter da aka gudanar jiya Lahadi. Gwamnatin ta ce za ta gudanar da bincike ko ƙungiyar tana da alaƙa da sauran ƙungiyoyin ta'addanci na ƙasashen waje, duk kuwa da cewa Prime Minister Ranil Wickremesinghe ya tabbatar da cewa ƙasar ta samu gargaɗi kafin a kai har-haren daga wata hukumar leƙen asiri ta wata ƙasar waje. Yau Litinin Amurka ta ce za ta kawo ƙarshen ɗaga ƙafar takunkumin da take yi wa wasu ƙasashe biyar da ke sayan mai daga Iran. Tana mai fatan ƙarin matsin lamba kan Tehran zai sa ta rage yawan tashin hankali da take haddasawa a Gabas ta Tsakiya ta hanyar daƙile babbar hanyar samun kuɗin shigarta. Fada shugaban Amurka ta White House ta ce ta sanar da cewa shugaba Donald Trump ya yanke shawarar hukuncin kawo ƙarshen ɗaga ƙafa ranar 2 ga watan Mayu ga ƙasashe uku da suka haɗa da Japan, Koriya da ta Kudu da Turkiya, har ma da China da India. Wasu ƙasashen uku da suka haɗa da Italiya da Girka da kuma Taiwan sun riga sun amsa buƙatar Amurka na kawo ƙarshen sayen man da suke na Iran. Volodymyr Zelensky, mai shekaru 41 da ke zama jarumin wani wasan kwaikwayo na talabijin, ya lashe zaben shugabancin kasar Ukraine da gagarumar nasara, inda sakamakon zaben ya nuna ya samu kusan kashi 73 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben raba gardama, inda ya samu ƙuri'u kusan ninki uku akan abokin takararsa shugaba mai ci Petro Poroshenko.
To, duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma da safe za a ji wasu abokan aikinmu da sabbin labarai, rahotanni da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa da sashen Hausa da Murya Amurka, musamman ma Sarfila Hashim Gumat da ya taimaka ya muka gabatar da wannan shiri, da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham da injiniyanmu na wannan dare Mr. Daniel. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.